الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شاشدة رمضان hijira ta 447 ya dace da 5 ga watan 3 shekara ta 2026 muna suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba da tafsiri daga aya ta 20 insha Allah daga nan har zuwa ƙarshen suratu Muhammad karatun yana dauke da bayani game da kinyar dan Allah kuma kinyar dan Allah shine sababi na wahalar da take aukuwa nan duniya haka ma wahala ta lahira kinyar dan Allah subhanahu wataala shi yake jawo wahala ta duniya kuma shi yake jawo wahala ta lahira wannan duka misalai Allah yake ba mu ya kawo misali na farko ya ce wa yaqulu alladhina
amanu wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat sura muhkamatun wa dhukira biha qitalu ra'aita alladhina fi qulubihim marad رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم
الله مدوكيك ويقول الذين آمنوا kaga wannan magana ce ake game da masu imani ba kafirai ba magana ce akan mu'minai يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ودن دسك إيماني سنة شوى إنما سورة تسوكو إنما أسامو تسوكو سورة وأنا فأضامن النبي صلى الله عليه وسلم كينا واتو مسلمي سنة الله الله أسوكا دوا تسوكو سورة سوى دينا أسوكا تسوكو سورة ذا أسامو إلمي سابو إلمي Don haka yasa mutane na sha'awar su ji wata sura ta sauko. To shine Allah yake fa idza unzila sura. Idan Allah ya saukar da wata sabuwar sura din, to amma matsalar ita ce muhkama ta zo da bayani shi yasa ake aka kira ta al-mukama ta zo da bayani na farillai da dokoki wa zukira fiha al-qitalu sai da kuma suran ya zama a cikin ta an yi maganan yaki dama fa musulman suna Allah Allah ya Allah ya saukar da sura to yanzu da Allah ya saukar da sura to sai zama ita wannan sura akwai maganan yaki a cikin ta رأيت الذين في قلوبهم مرض ذاك غودان دا cikin sukatan su akwai ciwo ne wani ciwo kenan ciwon shakka domin duk mutumin da kaga yana kokonto game da al'amarin addini babu shakka zuciyarsa akwai munafinci to shine Allah yake idan aka saukar da sura ya zama ita wannan suran akwai maganar yaki to zaka ga wadanda cikin sukatan su akwai cuta yanzuruna ilaika suna kallanka nazaral maghshiyi alayhi min al-maut kallon wanda aka kada shi ta dalilin mutuwa fasara guda kenan mutumin da ya faji saboda mutuwa ta zo ka san idan mutum zai mutu to yana rasa kuzari to sai zama da mutuwa ta zo mutum sai ya faji kaga ba abin da zai iya kenan to fasara ta biyu fa kamar mutumin da mutuwa ta zo za a cire ransa yaya idonsa za ka ga idonsa ya kafu yana kallon sama kur in ka dubi idanun mutumin da ransa ya zo fita za ka gane wannan yana cikin wata damuwa akwai wani abu da ya gani wanda shi kadai ya san tsananin wannan al'amari to shine Allah ya bada misali da mutumin da ake maganar yaki musulmi ne amma da zaran ana maganar yaki sai hankalinsa ya tashi baya so wannan fa zamanin manzon Allah kenan kuma wallahi ba ma zamanin annabi ba har yanzu haka din yanzu nan muna sha'awar a ce an karanta manta sura wanda take dauke da labari mai tajin dadi irin su suratu yusuf eh amma da kai fara maganar jihadi ta ce wannan dan ta'addi wannan dan ta'addi ko musulmi ne baya son maganar jihadi san baya idan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi wannan ya zama a majalisin manzon Allah za a saukar da sura amma ake samun mutumin da yake shakka mutumin da baya so bare yanzu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna ganin amfanin jihadin a ƙasa bare yanzu shine sai Allah ya ce fa'aula lahum to nan ma fasarori daban-daban za ka ga malamai sun yi kuma kowace fasara tana dacewa idan aka ce fa'aula lahum Allah ya ce bone gare su wato sun shiga uku kamar wannan kalma ce ta Bahaushe duk mutumin da za a yi maganar yaki bai so Allah ya ce wannan ya shiga uku in ka lura akwai wurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da ita wannan kalma aula laka fa aula thumma aula laka fa aula kaga anan gurin ai kalmar aula tana ma'anar halaka ka halaka sannan ka halaka to shine abin da ya faɗa Allah ya faɗa anan duk mutumin da za a yi maganar yaki ya ji ransa bai so ba Allah ya ce ya tabi kuma wallahi gaskiya ne duk mutumin da za a yi magana game da jihadi ya ji baya so babu shakka wannan zuciyarsa akwai na ƙasar imani wannan tabbas shi yasa Allah madaukaki ya faɗa ra'aital lazina fi qulubihim marahum farkon aya ana maganan yaqulul lazina amanu amma can maganar sai ta koma ga munafikai allazina fi qulubihim shakkun wanda ya zama a zuciyarsa akwai shakka da an karanta maganar jihadi sai garansa bai so Allah ka tada mana imani me Allah ya ce a gaba
ta'afu wa qawlun ma'ruf فإذا
عزم
الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
الله سبحانه وتعالى يأتي طاعة وقول معروف هكذا يتماونا الآية أقول فصارة بند بند ما دمسكي أما فصارة تفرين جاي إتتي da malaman suke cewa wannan Allah ne yake bada labarin halin mutanen kafin Allah ya saukar da surar da ya zama ana maganar jihadi. Yaya halin su yake a da suna cewa ta'atun zamu bi Allah dan ai suna Allah ya saukar da sura. Allah kawo mata wata sabuwar sura mu samu ƙarfafan imani. To a lokacin sun yadda za su yi ma Allah biyayya wa qaulun ma'rufin suna magana sananniya, magana ta mai biyayya, magana ta mutumin da ya yarda. Amma yanzu da Allah ya saukar da sura sai gashi al'amarin su ya canza. So kaga al'amarin ya nuna raunin daga zukatan su ne. Don haka kamar a tafsirin al-Imam Tabari duk za ka ga fassarori da malamai suka yi a kai, don al-Imam Tabari yakan kawo fahimta daban-daban a kan aya annahum idza qila lahum, idan aka ce inna allaha muftaridun alaykum al-jihada, Allah ya wajabta muku yaki, za su ce sam'un wa ta'a, mun ji mun bi. Ta amma ba a bayyana yanda za a yi jihadin ba. Shi yasa ita wannan ayar ta ga abinda Allah ya ce fa idza unzilat suratun muhkama. Da can annabi yana gaya musu za a yi jihadi, wannan tun annabi yana Makka kenan sallallahu alaihi wasallam, musulmai suna Allah a tafi jihadi. Manzon Allah shi yake kwantar da hankalinsu, ku daina, ku yi haƙuri, komai lokaci ne. Da suna tabbatar ma Allah, in dai aka ce an shar'anta jihadi to ba shakka za su yi. To da aka dawo Madina, da Allah ya saukar da jihadi, domin a Madina aka samu munafikai ba a Makka ba. To daga lokacin kuma wannan kalmar da suka faɗa ya zama ta canza. Shine sai Allah ya ce fa idza azama al'amru, idan al'amarin Allah ya kullu. Don idan aka ce azama al'amru ana nufin jaddal amru, istaddal amru, wato abinda Allah yake cewa kai da baka son jihadi, idan dalilin da yasa Allah ya shar'anta jihadi, in dalilin ya samu, lokacin zaka gane kuranka. Ai ba banza ba Allah ya shar'anta mana jihadi, da kaga an ce ayi jihadi ba wai haka kawai dan a hori musulmai bane. Jihadi wata hanya ce da Allah yake kare jinin musulmi, dukiyar musulmi, mutuncin musulmi, addinin musulmi. Wato jihadi shine hanyar da Allah ya tsara na bada kariya ga musulmai. To ba za su gane ba sai hikimar hakan ta bayyana. Shi yasa Allah ya ce fa idza azama al'amru, idan al'amari ya kullu, wato dalilin da yasa Allah ya shar'anta jihadi sai gashi ya bayyana. Sai Allah ya ce falau sadaqullaha, da sun gaskanta ma Allah abinda suka faɗa suka yi alƙawari min qablu nuzuli sura la kana khairan lahum, da ya fi mutu alkhairi. Kuma ba shakka gaskiya ne ko a yanzu muna gani, domin shi jihadi yanda ka san za ka je makaranta ka koyi farillan alwala, farillan sallah, azumi, jihadi ma bai kamata a bashi a baya ba. Saboda za ka ce a yanzu babu jihadi, ina al'amarin jihadi bai kaucewa, bai karewa har tashin kiyama. Don haka za ka ga mutum ɗaya da makami ya koro gayyan musulmai, kai ka ɗauka garke ne na dabbobi mutum ɗaya, saboda gaba ɗayansu babu wanda yake da ilimin jihadi, babu wanda ya san menene jihadi. Don haka tsoro suke gani, suke bayan mutuwa babu wata rayuwa. Don haka ana cikin tashin hankali. Amma wallahi da ana karantar da mutane jihadi, babu shakka da mutuncinmu, da dukiyarmu, da addininmu, wallahi ba zai tuhu ba. Saboda haka yasa bai kamata mu bar al'amarin jihadi ba. Me yasa muke wahala a yanzu? Saboda mun bar yardan Allah. Allah ya samu gani. Abu ne da Allah ya yarda da shi. Waye shar'anta jihadi? Allah ne. Shi ya shar'anta jihadi. Allah da ya ce a yi sallah, a yi azumi, a yi hajji, shi ya ce ga jihadi. Shi jihadin nan ba wata ka faɗa wa mutane da faɗa wannan ba shi ne jihadi ba. Shi ya sa ka ga kafirai suka yi amfani da wannan dama, har ma musulmai da yawa sun tsani jihadi. Saboda fahimtar jihadi yanda kafirai suke sanar da mu shine yake kwakwalwarmu ba asali ma'anar jihadi wanda manzon Allah ya tafi da shi ba Allah ya samu gane kuma wannan duka abin da ke kawo shi rashin karantarwa ne don haka wallahi ya kamata mu dawo da wannan ilimi mu rika karantar da mutane abin da yasa Allah ya shar'anta jihadi don haka yasa Allah yake cewa idan ba mu yi ba idza azama al-amr falaw sadaqullaha lakana khayran lahum idan al'amari ya auku to da fa sun gaskanta ma Allah abinda suka faɗa da ya fi musu alkhairi kaga kenan da ka yarda da maganar Allah to da ka tsira amma da bamu yarda ba sai wahala take zuwa gare mu wahala bayan wahala kaga wannan misali ne wanda Allah yake nuna mana na kin yarda da hukuncinsa mu kin yardan Allah abinda Allah ya yarda da shi mu ba ma so tunda ba ma so Allah ya san abinda mu ba mu sani ba shi yasa wahala za ta same mu a duniya kafin lahira Allah ya kare mu wannan misali guda ne wanda suratu Muhammad take dauke da shi kuma la shakka ya dace da wannan sura saboda galibi waɗanda ke bata manzon Allah ai suna alakanta shi ne da jihadi musamman turawa a ce ai Muhammad ya kawo sharri ma duniya to sai Allah ya dauki wannan amsa yasa a suratu Muhammad saboda duk wanda yake ganin Annabi Muhammad ya zo da sharri to ga bayanin Allah alheri ne jihadi ba sharri ba ne don haka yasa Allah ya faɗi wannan to sai ga misali na biyu ta inda kin yardan Allah yake zama wahala ga dan adam me Allah yake
fa ala azitum in tawallatum تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
كتني أولئك
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
الله ملوك كيتي فهل أصيتم فأنا كلمة معنى أنت لعلكم لعلكم in tawallaitum ba mamaki in kuka juya baya kuka daina jihadi saboda kuna ganin zaman lafiya kenan me zai faru an tufsidu fil ardi za ku koma farna a doron kasa saboda dama jihadi ke hana wannan idan ana jihadi akwai hizba akwai sa doka akwai sa lura da dokokin Allah idan ba a yi fa me zai faru barna ce saboda ka in kun juya baya babu yakin babu jihadi me zai faru an tufsidu fil ardi za ku dawo barna a doron kasa kuma ba za ku daina yakin ba wancan yakin shine mai lada za ku yi yaki a tsakaninku mara lada wanne ne yaki mara lada tuqattu arhamakum za ku yayyanke zumunci wannan na fada da wancan wancan na fada da wannan akwai riwayar da ta zo in ka dubi tafsirin nan an ce fa hal asaitum in wullitum shin kuna tsammani wanda ya zo ta kira sayyidina Ali bin Abi Talib ya ce in wallaitukum wulatan ja'ira maimakon in ta fa hal asaitum in tawallaitum sai aka ce in wallaitum in wullitum idan aka shugabantar da ku shugabancin da zai sa mene tufsidu fil ardi zama barna ake a doron kasa da zalunci to kaga wannan ya gwada cewa ta tsare shugabanci ta wannan hanyar ne mutane za su bar jihadi in sun bar jihadi za su koma kuma fada ne na kabilanci fada na kiyayya mara ma'ana da farko sayyidina Ali yana da wannan kira yana karanta wannan aya a haka kamar yadda الإمام القرطبي يقول يطل عليه قراءة علي بن أبي طالب فهل أصيتم إن توليتم كنا يأتي الله يأتي إذن أكباك شوغب إذن أكا شوغبا تدكو شين إذن توليتم إذن أكا شوغبا تدكو إذن أكا شوغبا تدكو غوا شين ولا تنجائرة ba ku miyagun shugabanni sun zama shugabanni waɗanda suke zama jagororinku to a nan kharajtum ma'ahum, za ku rika fita tare da waɗannan miyagun shugabanni, kuna faɗa faɗan da za ku yi ba na addinin Allah ba. Kaga kenan, dan ka ki zuwa jihadi baka tsira ba, yakin dai sai kai. Jihadi yaki ne wanda za a yi shi a samu lada. Idan baka yi jihadi ba, za ka yi faɗa na ƙabilanci ko faɗa na ƙungiyanci ko ka samu ana faɗa ne wato na bambancin ƙasa da sauransu, wanda ba dalilin shi. Faɗa na addini shi ne wanda ake samun lada a kai. Amma don kun ƙi yin faɗa na addinin ba za ku tsira ba, sai kun yi wancan faɗa. To wannan zamanin sahabbai kenan, har ma wani yana cewa ai Allah ya saukar da wannan aya ne saboda Banu Umayya da Banu Hashim, domin bayan Khulafa'ur Rashidun waɗanda suka yi shugabanci Banu Umayya. Kuma in ka lura, yaƙe-yaƙen sai aka koma maimakon, duk da cewar ana jihadi a lokacin, amma faɗan ƙabilanci, faɗa na ƙiyayya tsakanin gida da gida sai ya shigo. Haka har ji aka kai ga bayyanar Banu Hashim, to sai zama akan haka Allah yake. To a wancan zamanin kenan, bare kuma yanzu idan ka ɗauka, tunda misali ba aiki da shari'ar musulunci, siyasa ce, to siyasar da ta zo, ina ce dalilin haka aka samu ƴan banga. Saboda haka za ka ga an ba mu waɗannan makamai su je su kashe waɗancan. Shi ne abin da Allah ya faɗa, idan ma kun ƙi bin tsari na, to sai kun bi tsarin da kuma ba ku da lada a kai, sannan ku kai ga yanke zumunci saboda adawar da take tsakaninku. To sai Allah ya ce kuma zumunci yana da girma. Ula'ika allazina la'anahumullah, waɗanda suka yanke zumunci mutane ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka. Allah ka tsare mu. Fa asammahum, sai Allah ya kurmantar da su. Wa a'ma absarahum, ya makantar da ganinsu. Saboda babu shakka zumunci abu ne mai albarka, duk duniya kowa ya sani, ba wai sai addini ya karantar da kai ba. Zumunci abu ne muhimmi. To amma idan har ka ga mutum yana iya faɗa da danginsa, ka san babu shakka wannan shedan ya kurmantar da shi, ya makantar da shi. Saboda ba shakka wanda ake son ka sada zumuncinsa, sai aka waye gari shi ne kake ƙoƙarin kashewa, ka ga mutum ya ɓata. Allah ya kare mu. To kuma wannan ayar ita ce dalili da take nuna cewa sada zumunci wajibi ne. Don haka yasa duk abin da zai kawo rabuwar zumunci ba a ɗaukansa ƙaramin al'amari. Al-Imam an-Nawawi a littattafansa daban-daban ya yi magana game da zumunci. Misali, sharh sahih Muslim a juz'i na 16 shafin 87 ya kawo bayanin maganar Al-Qadhi Iyad ya ce, la khilafa anna silatar rahimi wajibatun fil jumla, babu wani sabanin fahimta tsakanin malamai a tarihin musulunci, a dunkule sada zumunci dole ne. Babu wani malami da ke cewa sada zumunci wato ba dole ba ne, dole ne. Ya ce wa qati'ataha ma'siyatun kabira, yanke zumunci zunubi ne mai girman gaske. Wal ahadith fil babi tashhadu li hadha, bayan ayoyin alqur'ani, misali ita wannan aya, tunda zahiri Allah ya ce ya tsine ma wanda ya yanke zumunci. Ula'ika allazina la'anahumullah, Allah ka fidda mu. Waɗannan mutane ne da Allah ya la'ance su. To in ka dawo ta hadisan manzon Allah ma haka za ka gani, babu sauƙi game da al'amarin zumunci. Misali, hadisin Huzaifatu bin Liyaman da shi da Abu Huraira. Waɗannan sahabbai biyu sun ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana sahihu Muslim, babu adna ahli jannati manzilatan fiha, hadisin 195, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da siradi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, tursalul amanatu warrahim, za a turo amana, za a turo zumunci. Fataƙumani, amana da zumunci za su tsaya, jambatayya sirati, gefen siraɗi, yaminan wa shimalan, wannan yana daman siraɗi, wannan yana hagun siraɗi. Sannan a ce mu wuce ta wannan gada. Amana tana damarka, zumunci yana hagunka. Ana jiran ɗayansu ya ba da shaidar ta ci, to ba za ka ketara ba. Ka kaga wannan ya isa dalili da zai sa mutum ya ji tsoro, al'amarin amana, al'amarin zumunci yana da girma a wurin Allah. Duk mutumin da ya ci amana ba zai ketara saraji ba, kowaye shi. Kuma duk wanda ya tozarta zumunci shi ma ba zai wuce gadon saraji ba. Kaga hadisin ya inganta daga manzon Allah. Za su ba da shaida ga duk masu wucewa. Idan ka samu shaida ka sa da zumunci to wuce aljanna. Allah ka samu samu wannan shaida. Idan ka samu shaida baka ci amana ba, nan ne inda rigima take. Don koda ka sa da zumunci, wallahi tsara amana musamman a wannan zamani sai wanda Allah ya fifike shi. Allah ka samu tsira. Sai ka kuma amanan ba wai an ayyana guda ɗaya ba, kowace amana sai an tabbata baka tozarta ta kafin nan za ka ketara saraki. To don haka yasa malamai sun tabbatar zumunci wajibi ne, saboda misali ta gefen Alkur'ani wannan aya da Allah ke cewa ulaika allazina la'anahumullah, masu yanke zumunci mutane ne waɗanda Allah ya tsire musu. Ai, ko don wannan aya za ka gane cewa zumunci na da haɗari. In ka dawo ta gefen hadisi manzon Allah fa, ka ajiye duk wani hadisi da ya yi magana a kan sada zumunci, ka ɗauki wannan guda ɗaya kurum, ya isa ya nuna maka cewa sada zumunci ba wai sunna ba ne, dole ne. Da kasancewar Allah zai tsaye da zumunci da amana, dama da hagu na gefen siraɗi, mutane su wuce ta gadon siraɗi kafin su shiga aljanna. Kuma ƙa'ida ce babu wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta gadon siraɗi, sai dai kawai wani wucewarsa yadda ka san walƙiya an gama. Allah ka samu ne nan da nan ya wuce. Wani kuma yana ɗaukar lokaci da wahala kafin ya ƙetara, wani kuma ba zai wuce ba, musamman dai munafikai. Don haka yasa sada zumunci dole ne, wajibi ne mu farga. Sai al-Imam Nawawi ya ce walakin nasila darajatun, amma abin da ya kamata mu gane zumunci yana da matakai, ba mataki ɗaya ba ne. Ba'abuha arfa'u min ba'din, wani mataki na zumunci ya fi wani. Adnaha, mafi ƙanƙanta shi ne tarkul muhajara, ya tabbata cewa ba ka gaba da mutum. Wannan shi ne mafi ƙanƙantan abinda za a ce ka sa da zumuncinsa. Kar ka yadda a samu shaidar al-muhajara ƙauracewa. To idan har ba ka gaba da mutum, ko da a ce kuna daɗewa ba ku haɗu ba, shi ne al-Imam Nawawi ya ce wannan baya nuna kana cikin masu yanke zumunci. Saboda me? Ya ce saboda ikhtilafu al-qadari wal haja, saboda akwai sabani da malamai suka samu ikhtilafu al-qudura game da iyawar sada zumuncin, yanda wani yake da dama wani ba shi da irin wannan dama, wani ba shi sana'arsa ba yi da matsalar lokaci, wani kuma lokaci abu ne mai wuya mai tsada gare shi. So kaga kenan ba zai yiwu ya zamanto damar da mutane suke da ita iri ɗaya ba ce ba. Ya ce famin hawa jibin, don haka akwai mutumin da sada zumuncin ya zama dole ya riƙa yinsa, wa min ha mustahabin, akwai wanda sada zumuncin ka da shi ba dole ba ne, mustahabi ne. Kaga kenan hatta ta wajen matakan zumuncin, akwai matakin zumuncin da ya zama dole a sadar, akwai matakin zumuncin da ya zama mustahabi ne. Walau wasala ba'da sila walam yasil ghayataha la yusamma qati'an, idan dai har kana kokarin sadarwa ko da ba ka tsanantawa ba za a kira ka mai yanke zumunci ba. Walau qassara amma yaqdiru alayhi wa yanbaghi lahu an yaf'alahu, idan kuma kana da sarari, kana da damar ka sada zumuncin amma ya zama ba ka yi, ce to ko da kakan yi lokaci-lokaci, kasancewar kana da zarafi don kana yi lokaci-lokaci ba zai sa a kira ka mai sada zumunci ba, wato kana nan a matsayin mai yanke zumunci domin kana da damar da za ka sadar da ita akai-akai, amma duk da haka sai mutum ya ƙi. Ya ce waqtalafu fi haddin rahim alladhi tajibu silatuha, sai aka ce to waye wanda za a ce sada zumuncin ka da shi ya zama dole saboda ƴan uwa suna da yawa. Wani malami yace to idan aka ce kowa ma dan uwanka ne, to ai zumuncin kowa za a hada, to ai kowa ma dan uwanka ne, saboda in ka lura Annabi Adam ai babanmu ne. Idan aka ce ai duk wani dangi sai ka sadar da zumuncinsa, to kenan gaba ɗaya ƴan Adam zumunci ɗaya haɗa mu. To alhali kuma an san wannan ba zai yiwu ba, ashe kenan akwai zumuncin da yake zama dole, akwai zumunci wanda yake zama dole mutum ya sadar da shi. Faƙila sai aka ce to wanne ne zumunci na dole? Kullu rahimin mahramin. Idan aka ce akwai haramcin aure tsakaninka da wani, inda a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace ne, law kana ahaduhuma zakaran wal akhar unsa, inda a ce kai namiji ne wancan mace ne, inda za a dubi shari'a za a ga cewar aure yana haramta tsakaninku, to wannan zumuncin ku dole. Kaga misalin sa shine wa da ƙani. Ai kaga wa da ƙani, inda a ce ɗayan su mace ne babu aure tsakanin su, mutum ba zai auri ɗanwarsa ko yarsa ba. To haka nan kuma tsakanin mutum da mahaifinsa, kaga kenan ya zama zumuncin dole ne. To wannan shine abin da ma'auni wanda malamai suka bayar, malamai kashi na farko don ba duka ba ne. Nan ya nuna law kana ahaduhuma zakaran wal akhar unsa harumat munakahatuhuma fa ala hadha. Don haka matakin nan da malamai suka ɗauka, kaga kenan ƴaƴan baffanni ba sa cikin dangi. Ɗan baffanka don baka sada zumuncin sa baka da laifi a wurin Allah. Saboda me? Saboda kana iya auren ma, kana iya auren ƴarsa, kana iya auren matarsa, ɗan baffanka, wannan ba laifi ba ne. Tunda aure na shiga tsakaninku, kaga kenan zumuncinku bai zama dole ba, zumuncin nan mustahabi ne, wato babu laifi a sadar. Haka nan kuma auladul akhwal, ƴaƴan kawunnai, kamar misali kawunka ya haifi ɗa, wannan ma zumuncin ba shi da ƙarfi kamar a ce zumuncin da ke tsakanin kai da ka haɗa mutum, ka haɗa uba da mutum ko uwa, in ma uba da uwa ko kuma uba kaɗai ko uwa kaɗai, wanda dukkansu dai yana nuna cewa akwai mahramiyya a tsakani. Jawabu zalika fi banati al-amal wal akhawat. Amma dan an sada zumuncin, dan an sada zumuncin ƴaƴan baffanni, ƴaƴan kawunnai, wannan shi aka fi so, amma ba wai lallai ya zama dole ba. To amma akwai malaman da suke ganin sada zumuncin dangi gaba ɗaya dole ne, ba wai sai waɗanda ya zama ka haɗa uba ko uwa da su ba, dukka wani dangi sada zumuncinsa dole ne, matuƙar asalinku guda ne. Kuma suna kafa hujja da hadisin Abu Huraira, wannan hujjan ba shakka tana da inganci. Dalili kuwa saboda hadisin Abu Huraira, wanda lokacin da Allah ya saukar da aya ta 214 suratu shu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah ya saukar da wannan aya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai gargadi ga danginka mafi kusanci. Kaji inda Allah ya ce al aqrabina, danginka mafi kusanci. Kama Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ka sai Annabi ya miƙe a garin Makka. Kiran farko da ya yi, ya bani Ka'ab ibn Lu'ayyin, ya ku ƴaƴan Ka'ab ibn Lu'ayyin, ina kiranku. To idan an haka ce waye Ka'ab ibn Lu'ayyin, ai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abinda Allah ya faɗa mar. Anzir ashiratakal aqrabin, kai gargadi ga danginka mafi kusanci. Sai manzon Allah ya kira danginsa mafi kusanci, amma waɗanda ya fara kira din su ne zuriyar Ka'ab ibn Lu'ayyin. Shi ne kakan Annabi na bakwai, kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai. Misali inda za ka fara girgawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kaka na ɗaya kenan. Bin Hashim kaka na biyu, bin Abdimanaf kaka na uku, bin Qusayyin kaka na huɗu, bin Kilabin kaka na biyar, bin Murra kaka na shida, bin Ka'bin kaka na bakwai, wanda shi ne Ibn Lu'ayyin. To yanzu ka duba kakanni bakwai, ka ƙirga kaka na bakwai, manzon Allah sai ya fara da su, wanda kakansa na bakwai ya haɗa tsakaninsu da su Annabi ya fara. sai yace ya ku yaran Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay shine kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai. Manzon Allah yace an kizo an fasa kun minan nar, ku tseratar da rayukan ku daga wuta. Sai Annabi ya sauko kasa, ya bani Abd Manaf, ya ku zuriyar Abd Manaf. Kaga Annabi ya tsallake kakanni hudu gaba daya, sai dawo kakansa na uku Abd Manaf, saboda Abd Manaf shine mahaifin Hashim. Hashim shine kaka na biyu ga manzon Allah. Hashim shine mahaifin Abdul Muttalib, wanda shine kakansa na farko. Kaga da Annabi ya kirga kakansa na bakwai, ya ku zuriyar kakana na bakwai, sai Annabi ya tsallake sai ya dawo kakansa na uku. Wato yana gwada duk waɗanda ke tsakani ina kiran, sai ya kira wancan da ke da nisa shine Ka'ab bin Lu'ay. Sannan sai ya ce, ya bani Abd Manaf, an kizo an fusa kun minan nar, ya ku yaran Abd Manaf, ku tseratar da rayukanku daga wuta. Daga nan Annabi yake saukowa ɗaya bayan ɗaya. Tunda ya ce Abd Manaf, sai ya dawo Hashim, sai ya dawo Hashim, ya bani Hashim, an kizo an fusa kun minan nar. Daga Hashim fa sai ya dawo ƙasa, ya bani Abdul Muttalib, an kizo an fusa kun minan nar. Bayan ya kira zuriyar Abdul Muttalib gaba ɗaya, ta sai Annabi ya tsallaka bakwanni gaba ɗaya, sai dawo ƙasa, ya dawo zuriyarsa shi kansa. Sai manzon Allah ya ce, ya Fatima binta Muhammadin, ya ce Fatima ‘yar Muhammad, an kizi nafsaki minan nari, ki tseratar da ranki daga wuta. Fa inni la amliku laki minallahi shay'an, saboda ban mallaki komai gare ki a lahira ba. Babu abinda za ki zo a lahira ki ce in baki in iya baki, wannan na Allah ne, ba na iya komi a lahira. Annabi yana gaya ma wannan, matukar Allah bai ba shi damar ceto ba. To sai Annabi ya ce, gaira sai dai dan buku bi ni ba, ba laifi ba ne. Anna lakum rahiman, kuna da zumunci da ni. Sa abulluha bibilaha, manzon Allah ya ce, zan jika wannan zumuncin da duk abin da ake jika zumunci da shi. Kaga Annabi ya tara su, sai ya ce musu, ina kiran ku zuwa ga addini na, idan kun bi addinin nan kun tsira, amma in kun ki ba zan tilasta ku ba. Sai dai kuma duk da haka ba zan bar zumuncin nan da ke tsakanina da ku ba, zan jika wannan zumunci da duk abin da ake jika zumunci da shi. Shi sa Annabi ya ce, sa abulluha bibilaha. Larabawa suna kafa misali da wannan, kamar yadda Ibn al-Asir yake faɗa a littafin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, ya ce larabawa suna kamanta sada zumunci da jiƙawa, yanke zumunci da busarwa. Saboda idan abu ya jiƙe ba zai lalace ba, amma idan ya bushe, in ka lankwasa sai ya kare. Shi yasa suke ba da misalin yanke zumunci, wato kamar busarwa ne, busar da zumunci. To sai Annabi yake cewa, zan yi ƙoƙarin in jiƙa zumuncin. Wato tunda Annabi zai jiƙa zumuncin, kaga wannan zumuncin kenan ba zai lalace ta inda zai yanke gaba ɗayansa ba. Ko da ya lankwashe ba zai kare ba, tunda bai bushe ba. Wannan ya nuna mai, in ka lura, tunda Annabi ya kira zuriyar Ka'ab bin Lu'ay kakansa na bakwai har zuwa kakansa na ɗaya. Me Annabi ya faɗa? Ya ce, ina kiran ku zuwa ga musulunci, amma dan ba ku bi ni ba, wannan ba laifi ba ne, sai dai ni ba zan yanke zumunci ba. Kaga Annabi ya kawo kalmar zumunci, ashe ya gwada maka daga kakanka na ɗaya zuwa na bakwai, duk wanda jini ya shiga tsakaninku, wannan mutumin zumunci tsakaninka da shi yana nan. Dan abinda manzon Allah ya faɗa kenan. Kaga ya gwada cewa ba wai sai waɗanda kuka haɗa uba ko kuka haɗa uwa kaɗai ba. Asalin wannan hadisin yana Sahih Bukhari, babu yadkhulun nisaa wal walad fil aqarib, wanda Imam Bukhari yana magana akan suwaye dangi, suwaye dangi. Sai kawo hadisin, hadisin yana Sahih Muslim. To kaga kenan, akwai malaman da suke ganin zumunci matukar ka iya gane akwai dangantaka tsakaninka da mutum, to wannan zumunci wajibi ne ka sadar, saboda wancan hadisi na manzon Allah. saboda wancan hadisi kuma akwai wani ma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna abarral barri inna abarral birri an yasila rahimu rajulu ahla wuddi abihi mafi darajar zumunci shine ka sadar da abokan hulɗa na babanka masoyan babanka ka sada zumuncin su wato duk wanda babanka yake mu'amala da shi ya zama baka katse wannan soyayya tsakaninka da shi ba saboda babanka ya rasu to Annabi ya ce wannan in ana maganar zumunci to wannan daraja ta zumunci ta fi kowace kima ba da an yi walil abu Annabi ya ce bayan baban naka ya rasu hadisin yana sahihu muslim ya kaga kenan ashe ba ma dangantakan jini ba idan akwai hulɗa tsakanin mutum da mutum wannan ana kiran shi zumunci don haka yasa idan mutum aka yi rasuwa sai wani yake maka ta'aziyya alhali kai ba dan uwan mamacin bane kai abokinsa ne sai ce wani ina maka ta'aziyya Allah ya ji kanwa ne ba shakka yayi daidai me dalili saboda zumunci Annabi ya kira masoya da cewa zumunci na tsakaninsu don haka idan mutum ya sadar da zumunci abokan hulɗan babansa yana samun lada a wurin Allah ko da yake kaga babu mahramiyya amma duk da haka Annabi yake cewa abarral inna abarral birri mafi kirkin halin kirki shine mutum ya sadar da zumuncin abokan soyayyar babansa wanda duk babanka yake son shi to bayan babanka ya rasu karka daina hulɗa da wannan ka riga girmama shi babu shakka kai abin da yake mafi girma a halayen kirki ko da yake babu zumunci a tsakaninku al-Imam Shawkani al-Litaf Nailul Awtar ya kawo bayani wanda ke nuna mafi ingancin fahimta wanda zaka gani a tafsirin al-Imam Qurtubi za ka gani ta bayanin al-Imam an-Nawawi a sharh sahih muslim juz'i na 16 shafin 113 hakanan al-Litafin Jiza'ul Albab al-Imam Safarini yana juz'i na farko shafin 354 duk da waɗannan bayanai babu shakka akwai darajar zumuncin da ya zama dole bai zama dole ba dalili kuwa akwai hadisin al-Miktam bin Ba'd Kari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani a dalilin haka malamai suka gane manzon Allah yace inna Allaha yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya ku kyautata ma uwayenku thumma yusikum bi ummahatikum yana muku wasiya ku kyautata ma iya uwayenku thumma yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya ku kyautata ma uwayenku kaga sai da Annabi ya faɗa sau uku a kyautata ma uwa a na hudun sai Annabi ya ce thumma yusikum bi abaikum Allah yana muku wasiya da ubanninku sai Annabi ya ce thumma al-aqrab fal aqrab sai wanda ya fi kusa da kai sai kuma wanda ya fi kowa kusa da wannan kaga da haka wato wanda ya fi kusa da kai zumuncinsa ya fi ƙarfi sai wanda ya fi kusa da wancan da haka mutum yana ƙoƙarin sada zumunci wato na waɗanda suka zama mafi kusanci gare su wato kaga Annabi da kansa ya fassara mana manzon Allah sai ya nuna mana ashe matakin farko darajar uwa a sada zumunci tana sama da darajar uba wanda ya kai sau uku wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah yana wannan riwaya ce ta Imam al-Hakim hadisin kuma ya zo ta riwayar Abu Rimsa wanda manzon Allah yake cewa ummaka abaka thumma ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnaka kaga Annabi ya jera matakan sai Annabi ya ce mahaifiyarka wannan kalma ta mahaifiya ita ce matakin farko babu ko shakka don an ce mahaifiya karka dauka kuma yan uwanta ma haka ita kadai ne ta gefan iyaye maza nan ne zumunci ka yake amma ta wajen biyayya wanda ga dan ga wani mutum a duniya to mahaifiyarka ita ce matakin farko sai Annabi yace sai babanka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma ukhtaka yar uwarka kaga sai da Annabi yace yar uwarka summa wa akhaka da dan uwanka summa adnaka adnaka sai wanda yafi kusa sai wanda yafi kusa idan aka ce yar uwanka da dan uwanka ana nufin shakiki kaga hatta yan uwanka idan akwai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya zumuncin sa yafi karfi akan wanda kuke uba ɗaya uwa daban-daban akan wanda kuke uwa ɗaya uba daban-daban kaga kenan daraja ta shakiki ta dara darajan li abi ko li ummi babu shakka haka ne saboda haka yasa a gado ake rinjayar da shakiki akan li abi ko ko akan baffanni da ƴaƴansu idan ya zama mutum ya rasu ya bar ƴan uwa to ƴan uwan nan ya zama akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci akwai wanda suke uba ɗaya kadai uban su ɗaya da mamaci to duk malaman sunna sun ce masu gadon shi shakikai ne gaba ɗaya malaman sunna sun ce wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine wanda zai gaje shi don haka ko da yana da ɗan uwa wannan ɗan uwan sun haɗa uwa ne kaɗai ba uba ba koko uba ne kaɗai ba uwa ba darajar ba ta kai na shakiki ba dalilin waɗannan hadisai ya sa malaman sunna suka ce don haka ba shakka zumunci yana da matakai wani mataki ne za a ce idan mutum ya saba zai samu tsinuwar Allah shine manzon Allah ya ba mu misali abinda ya shafi tsakaninka da uwa tsakaninka da mahaifi tsakaninka da ƙannanka da yayunka shakikai li ummi ko kuma li abi dukkansu wannan shine matakin farko idan aka samu na ƙasa a wannan gefe babu shakka mutum zai samu tsinuwar Allah saboda kana da ɗan uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uwa da uba ɗaya ya zama ba kwa shiri don yana faruwa ta samu ba sa ga maciji uwa da ƙani to waɗannan suna tare da tsinuwar Allah babu shakka saboda suna cikin daraja na farko na zumunci wanda ya shafi matsayin mahaifiya da mahaifi da ya da ƙanwa ko ƙani da wa wannan matakin shine matakin farko da annabi ce summa adnaka fa adnaka kaga wannan mataki na biyu ne illa rura ta sa zaka iya sadarwa falillahi alhamdu in babu halin sadarwa a wurin Allah ba kai laifi ba don haka dan mutum da akwai wani mutumin da zai ce maka kaga wannan mutumin da kakansa da kakana uban su daya amma wallahi bai da zumunci to ina zumuncin tsakaninku dama ina zumuncin da ya zama dole ya sadar ba shakka kamar da manzon Allah ya faɗa summa adnaka fa adnaka inda aka ce akwai dangantaka tsakaninku ya kamata ka sadar da wannan zumuncin amma wani mataki ne ya zama dole matakin da ya zama dole shine tsakanin uba da uwa da wa da kan wannan shine matakin farko ta nan ake gane mara zumunci amma dan ya ketare wannan ba za a ce wani bai da zumunci ba ba za a ce wani ba shi da zumunci ba domin bai saba ma abin da ya zama dole a kansa ba so in ka lura da hadisai da aka samu riwayoyi daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan akwai ma bayanin da aka samu na al-harith al-muhasibi yana cewa al-ijma wannan akwai haduwar fahimtar malaman sunna akan wannan mataki na farko akan mataki na farko dan haka koda tsakanin uwa da uba wanne yafi mun riga mun samu amsa daga wajen manzon Allah al-ummu at-tafdilu al-ummi 'ala al-abi uwa ce take gaba da baba sai annabi ya ce thumma al-aqrab fal-aqrab sai wanda yafi kusa sai wanda yafi kusa to wannan kaga ya gwada me annabi yake nufi da sai wanda yafi kusa sai wanda yafi kusa ala anna al-qarib al-aqrab ahqqu bil-birri wal-infaqi min al-qarib wal-ab'ad idan kana da 100,000 kana da ƴan uwa mutum uku wannan ɗan uwan uwanku ɗaya ubanku ɗaya wancan ɗan uwan ubanku ɗaya ne kawai saboda ka sai ka ɗauki 5,000 ka ba wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai ka ɗauki 10,000 ka ba ma wanda uwa ɗaya ta haɗa ku ko uba ka ɗaya ya haɗa ku ba ka kyauta ba dalili saboda baka bi umarnin manzon Allah ba abinda annabi ya nuna darajar waɗannan ta bambanta da darajar kowa saboda haka za ka bi su ne a matakai yanda suka zo don haka yasa ka ji ake cewa idan mutum yana da dukiya, to shin yaya zai yi ta wajen kyautatawa ga babansa da mamanshi? Shin zai fara gabatar da mamanshi? Kamar ta fahimta da Al-Imamu Malik ba haka ya kamata ba. Ba wai za ka fifita uwa ne a kan uba ba, saboda Al-Qur'ani duka yana haɗa mana su a lokaci guda. A kyautata musu, a musu godiya, Al-Qur'ani bai ware su ba. Al-Qur'ani bai fifita uwa misali a kan uba ba, illa dai Allah ya bada misalin wahalar da uwa ta sha. Amma ta gefen hadisin manzon Allah annabi ya nuna darajar uwa tana sama da darajar mahaifi. To idan za ka bada wani abu, karka fifita, za ka daidaita su ne. Za ka daidaita uwa da uba, karka fifita. Idan ya zama babu makawa, wannan abun ba za a iya raba shi ba, mutum ɗaya ne zai samu. To ya za ka yi? Sai aka ce, to ai ga abin da manzon Allah ya faɗa, sai ka ba uwa ka hana babun. Idan abun ba zai rabu ba, amma in dai zai rabu, to bai kamata ka fifita wani akan wani ba, saboda Al-Qur'ani yana daidaita su, kuma saboda ɗawainiyar da suka yi maka, babu wanda ya nuna bambanci a tsakaninsu. Wanda ladarsu yana wurin Allah, amma kai za ka yi ƙoƙarin daidaita su, saboda kar ka nuna musu cewa ka fi son wani akan wani. Abinda Al-Qur'ani ya nuna a daidaita. Amma in ya zama kana da wani abin da za ka yi, kamar misali kana so ka kai ɗayansu umra, ko kana so ka kai ɗayansu aikin hajji, kuma kuɗin naka bai kai a kai mutum biyu ba, mutum ɗaya ne. Idan kai ka taɓa zuwa don ba gwaninta ba ne ka biya ma iyayenka, alhali kai ba ka ma taɓa zuwa hajji ba, wannan shirme ne, ba gwaninta ba ne. Saboda kai kana nuna ma ka ci gyaran Allah. Yaya aka yi haka? Saboda ai Allah ya san da kai ya talauta iyayenka, bai ba su kuɗi ba, sai ga shi kai yanzu sai ya baka. Kuma da kai da iyayen naka ya ce dukkan ku hajji dole ne a kanku, sai ka ce a barin ba mu babana. Wato kamar kana nuna Allah ba kai daidai ba, ai bai kamata ka fara bani kuɗin hajji ba, babana za ka bawa. Allah da ya baka ya hana babanka ya san halin da kuke ciki. Saboda haka kai za ka je hajji ba iyayenka ba. Wannan shi ne cikakkiyar godiya ga Allah, saboda Allah ya san da su. Kuma Allah maɗaukaki ya faɗa liman istata'a ilaihi sabila, bai ba su hanyar ba kai ya bawa. Kaga kenan kai ne ya zama dole ka je. To idan za ka kai ɗayansu ba, za ka kai in kana da hali, to gaba ɗayansu za a kai. In babu hali, uwa ce farko. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu karantarwa ta wannan hadisi. Amma kar mu manta cewa zumuncin gaba ɗaya ana buƙatar sada shi. Saboda haka don an ce wani ɗan babbanka ne, wani ɗan kawunka ne, ba za ka ce zumuncin nesa ne ba. Ka yi ƙoƙarin sadarwa gaba ɗaya. Dalili kuwa saboda wancan hadisin na manzon Allah, ai ka ji abin da annabi ya faɗa, sai da ya kira kakansa na bakwai. Sannan sai manzon Allah ya ce in ma kun ƙibi na, to dai ba zan yanke zumunci ba, zan yi ƙoƙarin jiƙa wannan zumuncin. Ashe kaga annabi yana nufin ka dage komai nisan dangantakarka da mutum, ka yi ƙoƙarin sada wannan zumunci. Duk da cewar akwai matakin zumunci da ya wani matakin ya fi na wani. Wannan ya zo ta bayanin Sheikh Abdulaziz bin Baz, yana majmu'u fatawa wa maqalatihi, yana mujallan tar shafin 414. Ya ce alwajibu alaika, abin da ke wajaba a kanka, silatul rahimi hasba taqati, ka yi ƙoƙarin sada zumunci gwargwadon iyawanka. Ta zumuncin nan yaya ake sadar da shi? Sai ya ce na ɗaya bi ziyara, za ka yi ta ziyara. Don haka Bahaushe yake cewa zumunci a ƙafa yake, ko a ce a ƙasa. Wato akwai buƙatar ka yi tafiya saboda sada wannan zumunci. In ka yi haka matakin ya fi daraja, shi ne ka tashi takanas ka zo har gidan mutum ka gaida shi, saboda akwai dangantakan jini tsakaninku. Sai ya ce in iza ta yassara, idan hakan ya sawwaka kenan. Idan bai sawwaka ba fa, fa bil mukalama, da waya ma, idan ka buga waya, ya ce wa bi telefon alhajib, yani yushra'u zalika laka aidan, baka iya zuwa ba sai ka buga waya sai kuka gaisa to tunda wannan shine abin da zaka iya nan ma Allah zai rubuta kasa da zubunci waya ce kawai ka buga to idan kuma yace idza kanal qaribu faqiran idan makusancin naka matalauci ne fa to akwai bukatar zumuncin sai an hada da kudi saboda ka kai da kake da hali ba wai haka kawai ka zo gidan shi kai sallama ku gaisa kai tafiyar ka ba akwai bukatar ka dan yi masa wani abu saboda ka in ka dubi al'adar Bahaushe idan aka ce ya kawo ziyara zaka ga yazo da tsaraba wannan tsaraba abu ne wanda zai faranta ran mutane ko da dai bai isar ba don haka yana da ma'ana yana da asali idan akwai abin da zaka iya yana da kyau kai ba wai ka ziyara kadai ba in zaka ziyarci dan uwa ya kamata ka rike wani abu ko da wannan abin ba shi da kima idan kana da hali amma idan ba ka da hali fa shi yasa Abdulaziz Mirbazi yake cewa yushra'u laka aidan silatur rahim bil mali abinda Allah ya shar'anta zaka sada zumunci da dukiya idan ba ka da halin dukiyar kar ka ce ba za ka yi zumuncin ba sai ka yi zumuncin gwargwadon yanda ya sawwaka sai ba da hujja da ayoyin alqur'ani na daya fattaqullaha mastata'tu ya kara da ayar da Allah madaukake yake cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha to idan Allah ya wajabta mana sada zumunci kaga ya wajabta mana gwargwadon abinda zamu iya ne kuma ya kawo hadisin manzon Allah muttafaqun alayhi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na muku umarni to ku zo ma wannan umarnin gurgudan iyawanku kaga kenan mutun zai yi zumunci ne gurgudan abinda Allah ya sawwaje mishi idan ba ka da lokaci waya ma ta isar ba ma sai ka je da kafarka ba idan akwai halin tafiya wannan babu laifi wacce ne matakin farko to zumunci yana da hatsari idan muka yi wasa da shi Allah ya samu iya kulawa to sai Allah ya bawo misali na uku aya ta 24 yace afala yatadabbarun
alqur'ana am ala qulubin qafaluha
afala yatadabbarun alqur'an mai ya hana su kula da alqur'ani to shi ma wannan yana daga cikin abin da Allah ya so mu yi ya yarda da shi amma muna ki idan mun ki me zai faru am ala qulubin aqfaluha dan wannan fassaran in ka dubi bayanin malamai da yawa kamar Muhammad al-Amin al-Shafi'i a tawawul bayan yace am din nan ma'ana munqati'a ce am munqati'a ce saboda ka tana daukan ma'anar bal idan ka ga mutum bai kulawa da alqur'ani Allah ya ce to babu makawa Allah ya kulla zuciyarsa wato da aka ce am din nan bal ne wato don haka bal ala qulubin aqfaluha idan ka ga mutum bai kulawa da alqur'ani to babu makawa an kulla zuciyarsa kaga karanta alqur'ani tadabburin sa yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi akwai alkhairi tare da shi mai yawa idan mun ki me zai faru sai Allah ya kulla zukatanmu idan ka ki tadabburin alqur'ani to Allah zai kulla zuciyarka al-imam at-tabari ya faɗa yace am aqfala Allahu ala qulubin fala ya'qiluna ma anzalallahu fi kitabihi min al-mawa'idhi wal ibar in mun dauke am din a matsayin kalmar yanda ta zo ba sa lura da alqur'ani yace ko kuwa dai ba su da hankali ne da za su iya fahimtar da za su iya daukan wa'azi da yake cikin alqur'ani don haka yasa lura kulawa da alqur'ani yana da muhimmanci kwarai ko da ba za ka karanta shi ba misali ka nemi qur'ani mai fassara kawai ka bude kana karanta fassara na'am malamai suna cewa lada ba ta samuwa sai ka karanta asalin larabci wanda ya karanta tarjuma ba a cewa ya samu lada amma za ka iya samun lada ta gefen tadabburi domin Allah ya kwadaitar mana mun karanta a baya a suratul sad aya ta 29 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته wannan littafi mun saukar da shi gare ka littafi ne mai albarka me yasa muka saukar don su rika lura su rika kulawa kaga kenan liyadabbaru ayati su rika kulawa da ayoyin alqurani don haka mutum ya dauki tarjuma mai qurani da aka fassara da Hausa ko da Turanci ko da wani yare mutum ya rika bi yana don ya fahimci me alqurani to ba shakka yayi kokari ya tabbatar da manufa daya daga cikin manufofin saukar da alqur'ani domin Allah ya saukar da alqur'ani da akan manufofi da yawa kaga ai muna karanta alqur'ani mu salla ana karanta alqur'ani a matsayin me a matsayin ibada tilawar kanta to sannan kuma ana karanta alqur'ani don lura da bayanin Allah da yake cikin alqur'ani idan muka lura da bayanan Allah da suke cikin alqur'ani me Allah yake وليتذكر اولو الالباب ما سو hankali za su rika tunawa shi yasa Allah yake bada labarai a cikin alqur'ani misalai a cikin alqur'ani saboda me mu ringa fatantawa a rayuwar mu haka nan kuma suratul nisa aya ta 82 afala yatadabbaruna alqur'an me yasa ba su kulawa da alqur'ani sai Allah yake walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera in da a ce alqur'ani ba daga wurin Allah bane da kun samu sabani mai yawa saboda ka duk sa'ilin da ka karanta alqur'ani wani malami yake cewa inda zaka karanta alqur'ani sau miliyan kowanne karatu inda zaka sa tadabburi din kamar yadda Allah yake mana umarni afala yatadabbarun alqur'an kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi afala yatadabbarun alqur'an walau kana min indi ghairillah da a ce za mu sa alqur'ani a gaba mu karanta sau miliyan a kowanne lokaci sai mun samu fa'idar da ba mu same ta ba babu shakka shi yasa Allah yake da an ga sabani mai yawa kuma wallahi duk sa'in da zaka karanta alqur'ani in ka sa lura sai ka ga wani ilimin da baka ma san shi ba sai ka ga wani abin da sai ka ce ah ni kam ba alqur'ani nan na sauke satin da ya wuce ba ya akai wannan gurin ban gane ba to kuma haka ne saboda ilimin ba na dan adam bane yana daga fa'idarsa fa'idar tadabburi baya ga cewar zaka samu ƙarin ilimi baya ga cewar zaka samu nutsuwa liyatadhakkara ulul albabi to sannan kuma imanin ka zai tabbata wanda mun yi magana akai Ibn Taymiyyah yake cewa ya lura an ana mata tambaya kaifa yahsulu al-yaqinu yaya mutun zai yi imanin sa ya kai darajar al-yaqin yaya mutun zai yi imanin sa yayi ƙarfi ya kai darajar yaqini ta inda mutun ba zai taba zama munafiki ba sai ya ce to abubuwa guda uku zaka sa lura akai na daya tadabburul qur'an duk wanda yake la'akari da alqur'ani yake kulawa da bayanin Allah da suke cikin alqur'ani wannan mutumin imanin sa karuwa yake yi wato duk sa'ilin da aka dauki alqur'ani kana bin ma'anarsa amma baka san larabci ba ka dauki fassarar da kake iya ganewa duk sa'ilin da kake tadabburi to imanin ka dada karuwa yake na biyu tadabburul ayati allati yuhdisuha Allahu fil anfusi lura da ayoyin Allah abubuwan da suke aukuwa a duniya abubuwan da suke aukuwa a duniya na halittar Allah ko da asararin samaniya yake fil afaki allati tubayyinu annahu haqqun saboda in ka sa lura ga halittun Allah kurum zaka tabbatar da cewa lallai akwai Allah ka dubi yadda rana take ka dubi yadda wata yake ka dubi yadda Allah ya tsara duniya damuna ta zo rani ya zo yau a ce babu damunan mutuwa mutane za su yi da damunan nan Allah zai fitar da abincin mutane abincin dabbobi idan kana lura da ayoyin Allah imanin ka karuwa yake sai ya ce na uku al'amalu bi mujibil ilmi duk sa'ilin da ka samu karatu kai aiki da karatun duk sa'ilin da ka ji wani karatu kai iya kokarin ka kancewa sai kai aiki da wannan to idan ka riki wannan imanin ka karuwa zai yi tai abubuwa guda uku wannan amsar da Ibn Taymiyyah ya bayar yace kuma saboda haka kamar yanda Ibn Qayyim Jauziyya ya faɗa Ibn Qayyim ya kawo shi a littafin Al-Jawabul Kafi yana shafin 236 yace saboda muhimmancin tadabburin Al-Qur'ani kana sahabatu idza ijtama'u idan sahabbai sun hadu sai wannan yace da Allah tunatar da mu Allah musamman idan akwai Abu Musa al-Ash'ari sai yace ya Aba Musa zakkirna rabbana ya kai Abu Musa al-Ash'ari ka tunatar da mu mahaliccinmu musamman sayyidina Umar saboda annabi ya taba gaya ma Abu Musa al-Ash'ari yana da murya mai dadi irin ta annabi Dawud alaihi salam saboda kai sa sayyidina Umar daga lokacin ya lura da ya ga Abu Musa zai ce Abu Musa tunatar da mu Allah saboda kai sai Abu Musa ya kama karatun Al-Qur'ani sai wurin yayi tsit sahabbai su yi shiru ana jin karatun kawai ashe tilawar wani ya karanta jama'a su yi shiru ana sauraro babu shakka sunnar manzon Allah ce wanda in ba mun manta ba hatta Abdullahi ibn Mas'ud annabi ya sa shi ya karanta suratul nisa'i shi yasa Ibn al-Qayyim ya ce fayaqra'u wa hum yastami'una sahabi zai yi karatu sauran sahabbai suna sauraro saboda wannan sauraron yana dada karfafa imaninka a ranar da annabi ya sa Abdullahi ibn Mas'ud ya karanta masa al-Qur'ani Abdullahi ibn Mas'ud ya dauko suratul nisa'i yana yi kawai sai idanun manzon Allah kwalla na zubowa manzon Allah sai hawaye na ta zubowa Abdullahi ibn Mas'ud shi bai sani ba kansa na kasa yana ta karatu sai da wani mar alama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata Abdullahi ibn Mas'ud me yasa manzon Allah yake kuka saboda sauraron tilawar alqur'ani yana raye zuciya idan aka ce annabi yayi kuka kaga ya gwada cewa tasirin abinda ya fahimta ne game da ayoyin ba wai jin karatun ba shi yasa ake cewa tadabburin yana da tasiri wanda yana samar da karfin imani a zuciya Allah ya samu iya sai Allah madaukaki yace
innallazina wattadu ala abdadihim ba'd ma tabayyana lahum huda ash-shaytanu sawwala lahum
Inna alladhina irtaddu ala adbarihim wadanda suka yi ridda wannan misali shine na hudu mutanen da suka yi ridda min ba'di ma tabayyana lahumul huda a bayan shari'a ta bayyana gare su kaga hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kufaru ahli makka kafaru bi muhammadin mutanen makka suka kafirce mu annabi muhammad ga shari'a ta zo sun ki karba kaga Allah ya zaba musu abu sun ki yarda kenan ko kaga sun ki su biyar dan Allah wannan misali na hudu ne mutun ne Allah ya maka kyauta amma ka kasa ganewa Allah ya maka kyauta ka kasa ganewa sau da yawa zaka ga Allah ya mana wata ni'imar da bamu nema ba amma sai mu kasa gane ta akwai yaron da Allah ya masa albarka ba uban yana son ya zama mai yayi karatu sai ya zama mai fahimtar addini sosai sai ya zama shi uban yana son yayi karatu ne gefen boko shi kuma yaron sai Allah ya sa mai albarka yana son addini ai kowannen su ilimi ne kuma da uban sai ya yi ma Allah godiya idan Allah ya sa ɗanka yana son addininsa ai ba shakka kai ma Allah godiya kai babbar rabo a ce ɗanka yana son addini saboda ka ɗan nan ranar kawai sai ya barge mu yana zuwa sai umar ya ce wallahi ni da kai in baka a ce gemun nan ba za ka wani a gidan nan ba kaga Allah ya mar kyauta yana makora Allah ya mar kyauta ni'ima sai zama yana kora wanda kuma in ka dubi zamanin yanzu arna ma suna barin gemu saboda haka gemu ya zama fashion ba wai ma maganar sunna ba to idan mutum ya aje gemu ma da nufin fashion ya kamata ka kyale shi in dai musulmi ne dalili kuwa saboda yana da asali abu ne wanda dama ana son musulmi ya aikata, sha'awar addini ya sa ya yi. To abinda Allah yake faɗa mana, idan ya zaɓa maka abu ya ma kyauta, sai ka ƙi karɓan wannan kyautar. Wa ya zolaye ka, wa ya ruɗe ka? Shedan ne. Shedan ne ya ruɗe ka, in ban da shedan da za ka gane. To abinda ya faru da mutanen Makka kenan ya zama Allah ya musu babban kyauta ya ba su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zama suka ƙi yadda suka rubu wannan kyauta ta manzon Allah. Sai Allah ya ce, ash-shaytanu sawwala lahum, shaytan ne ya kawata musu wannan abin da su suke yi. Sai aka ce wa amla lahum, me ma'anan wa amla lahum? Kuma Allah ya jinkirta musu. Wato Allah bai hallaka su ba, wannan fassara guda kenan. Amla lahum, wato Allah ya jinkirta musu. Me yasa Allah ya jinkirta musu? Gashi mutum ya nuna baya son Allah, amma kuma sai Allah ya jinkirta, ba zai hallaka shi ba. Wannan jinkirin istidrajan, ana kiran shi talala. Jinkiri ne istidraji, kar ka dauka Allah bai sani ba. Idan aka wulakanta kyautar Allah, Allah ya sani, amma sai ya kyale ka. Kamar yadda ya faɗa ne a wata sura, sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun, sai ya ce mene? Wa umli lahum. A nan kuma fa ya ce wa amla lahum, wato umli lahum, ni na musu jinkiri. Da nan ash-shaytanu sawwala lahum, shaytan ya kawata musu, shi kuma Allah sai ya kyale su. Domin kyale kafiri a kan laifi, shi yake sa kafiri ya ɗauka kaman babu Allah. To shi kuma Allah in ya maka wannan kyaliyar, istidraji ne, lokaci guda sai ya kama ka, sai zamanto musiba ce ga mutum. Don haka idan aka ce au amla lahum, ana yana ɗaukan ma'anar Allah ya jinkirta musu, kuma yana ɗaukan ma'anar ash-shaytanu sawwala lahum wash-shaytanu amla lahum, shaytan ne ya zuga su suka yi haka. Don haka yasa in ka dubi fassarar zaka ga malamai kowace fassara akwai wanda sun ɗauke ta. To sai mu je na gaba. Me Allah ya ce hukuncin
su? Ta'alan tabi'annahum qalu lillazina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dhi al-amr wallahu ya'lamu asrarahum.
Zalika bi'annahum qalu lillazina karihu ma nazzala Allah. Sai suna gaya ma waɗanda ba su son Al-Qur'ani, na akwai wanda bai son Al-Qur'ani, sanuti'ukum fi ba'dil amri, za mu bi ku ta wani ɗan gefe, inda musulunci ya ce kaza za mu ɗan bi ku mu ƙimuwa. Sai Allah ya ce wallahu ya'lamu israrahum, Allah ya san sirrinsu. Me ya ce a gaba?
Fakayfa idza tawaffatuhum al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum.
Allah ya ce fakayfa idza tawaffatuhum al-mala'ika, yaya za su yi lokacin da mala'iku suka zo amsan rayukansu? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mala'iku suna dukan fuskokinsu da kuma bayansu. Wannan babu shakka haka ne. Ibn al-Qayyim ya faɗa, ya yi magana a kan wannan a littafin Miftahu Daris Sa'ada, yana juzi na farko shafin 72. Ya ce kaga tabban da wannan ayan, akwai inda Allah yake nuna cewar idan mala'ika ya zo zai karɓi ran mutumin banza, ba wai karɓar rai kaɗai zai ba, sai ya daki fuskan, ya daki bayansa, ba nan kaɗai ba ne. فإن الله يقول لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. قالوا أن يعنون لوكة شمتوا ملائكة ينافت مغانا تاشن هنكالي غمتم ينبنزا. Idan mala’ika ya zo karɓar ran mutumin banza, maganar mala’ikan ita ma azaba ce. Akhriju anfusakum, ku fito da rayukanku. Mala’ika zai faɗa, ba ni ranka, ka gani ba, to ba wai akan za ka iya hanawa ba ne. ba na ranka da kanka yau zaka sha azaban da baka taba tsammani ba. Waɗannan kalmomi mala'iku suna faɗa kafin ma fa a karɓi rai din, kafin a karɓi ran mutumin banza. Nan kenan, in ka dawo suratul anfal aya ta 50, Allah ya ce walau tara iz yatawaffal ladina kafarul mala'ikatu, da dai kana gani lokacin da Allah yake karɓan, lokacin da mala'iku suke karɓan rayukan kafirai. Yatawaffal ladina kafarul mala'ikatu, me Allah yake? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mala'iku suna dukan fuskokin, suna dukan bayansu, suna cewa me zuku azabal hari, ku dandana azabar gobara. Sai ce fa hadhihi izaqa fil barzakh, ko da kaji mala'ika na fada zaka dandana azabar gobara, karka dauka wai mala'ika yana fada sai an tashi a lahira ne. Ibnul Qayyim Jauziyya yace mala'ika yana gaya maka daɗinka ya ƙare daga yau, rayuwar da za ka shiga ta barzahu za ka ɗanɗana azabar gobara. Kaga kenan wannan azaba ta gobara ba ta lafiya ba ce, yau shi ake fara samunta. Ibnul Qayyim ya ce awwaluha hinal wafati, da zaran mutuwa ta zo musiba ta samu kafiri, da zaran mutuwa ta zo musiba ta samu mutumin banza. Allah ya kare, maganar mala'ika da zai karɓi rai ɗin babu daɗi, alƙawarin mala'ikan babu daɗi, sannan aikin mala'ikan fa yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mala'iku na duka haka suke fisgan ran kafiri. Yace kuma waɗannan abubuwa kilahuma waqi'un fi waqtil wafati, dukkansu suna aukuwa ga ɗan adam a lokacin karɓan rai. Idan Allah ya zo karɓan ran mutumin banza haka yake faruwa da ku. To anan sai Allah yace zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah, kaga nan ma dai Allah ya tabbatar mana yace zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah, sun bi abin da ya fusatar da Allah. Wa karihu ridwanahu, sun kiyar dan Allah. Me ya faru? Fa ahbata a'malahum, sai Allah ya bata aikin. Kaga tun daga farko, tun daga aya ta 20 Allah yake ba mu misalin kin bin yardansa, wanda shike sa ƙarshen al'amari yayi muni. Kuma akwai nasiha da Muhammadu Lamin Shakiti yayi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi a tafsirin Sa'adu'ul Bayan a mujallar na 7 shafin 379, yace ilam ya kamata ka sani anna kullu muslimin, kowani musulmi yajibu alaihi fi hadha zamani, a wannan zamanin dole ne a kansa ta'ammul hadhihi alayat, wannan sura dole ne kowani musulmi ya ringa lura da su. Sai ce min surati Muhammadin wa tadabburiha, abinda Muhammadu Al-Amin Shankidi ya faɗa yace wannan sura, suratu Muhammad, ya kamata kowani musulmi ya riƙa lura da abinda Allah ya faɗa a ciki, saboda haɗurran gaba ɗaya mafi yawa suna kan musulmi ne, mafi yawa suna kan musulmi ne. Wal hadaru tammu mimma tabammanatu min al-wa'id ash-shadid, sannan ya zama mu zama masu hattara bayanan da Allah ya yi a wannan sura. Saboda mi galibi idan Allah ya yi maganan ƙarshen magana sai Allah ya ce ahbata a'malakum, Allah ya ɓata ayyukansu. Kuma abubuwan nan zaka ga Allah yana fara maganan akan cewa musulmai ne. Yanzu kamar misali ta nan, abinda ya sa ma Muhammadu Lamin Shankiti ya faɗi wannan kenan, ya ce ka duba aya ta 26, zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri. Sai ce to wannan gurin zuwa inda Allah yake fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dhalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yace li anna kaseeran mimma yantasibuna lil muslimin dakhiluna bila shakkin, galibin musulmai sun shiga karkashin wannan aya. Li'amna ammatal kufari, sai ba da misali yace yanzu duk kafiran duniya yace min sharqiyyin wa garbiyyin kafiran gabas da kafiran yamma karihuna lima nazzala Allah ala rasulihi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam,
da kafiran gabas da na yamma babu wanda yake son alqur'ani, babu wanda yake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai suka tsara democracy, sai zama duk muna ciki. To abin da ke faruwa, sharran su sai su dauko manufa, sai su ba ma ƴan majalisa. Muna son a tabbatar da wannan manufa, kuma manufar karara warware maganar Allah ne a cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah. Suna so a yi fada da hukuncin Allah. Sai Allah yake, to ai ana samun musulmi da yake bin su. Zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah. Sai waɗannan ɓata gari suke gaya ma waɗancan kafirai waɗanda ba su ƙaunar alqur'ani, suka ce musu ne sanuti'ukum fi ba'dil amri, zamu bi ku ta ɗan wani sashi, dan mu ma ba ma san abubuwa da yawa na musuluncin nan, inda ba mu gamsu da shi ba za mu hana, za mu goyi bayan. Wallahi ka dubi tafsirin malamin nan, ya ce wa huwa haza alqur'anu ma yubayyinuhu bihi annabi sallallahu alaihi wasallam min sunan. Fa kullu man qala li haula'i, duk wani musulmi wanda ya gaya ma kafirai zai bi kafirai ta fada da wata manufa na musulunci ko da karama ce, yace to babu shakka shi ma ya ki abinda Allah ya saukar kenan. Ga dan abinda Allah ya fada, sanuti'ukum fi ba'dil amri, sai yace fa huwa dakhilun fi hadhal wa'idi, musulmin da yace zai bi kafiri ya tabbatar da manufarsa, to babu shakka ya shiga karkashin wannan aya. Idan Allah yana magana akan waɗanda mala'iku ke dukansu a lokacin fitar rai, karka ɗauka kafirai ne, ka daɗa karanta ayan da kyau. Zalika bi annahum qalu lilladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. Allah ya ce ya san sirrinsu, ya san sirrinsu. Saboda haka Allah ya san maganganu da ke aukuwa tsakanin manyan ƙasashen duniya da manyan 'yan siyasa, ta inda za su kawo musiba ga al'umma. Allah ya san sirrinsu. To amma da Allah ya tashi maganar mutuwar kowanne, ka ji abinda Allah ya ce, fa kaifa idza tawaffat humul mala'ika, kaga Allah ya hada su gaba daya da kafirin da musulmin da ya bi kafirin saboda ya bata karantarwar manzon Allah. Allah ya ce mala'ika in ya zo karbaransa dukansa yake. Zalika dalili kuwa bi annahum ittaba'u ma asqata Allah, saboda sun bi abin da ya fusatar da Allah. Wa karihu ridwanahu, sun ki bin yardan Allah. Fa ahbata a'maluhum, sai Allah ya bata ayyukansu. Dama aikin kafiri batacce ne, kaga ya gwada maka musulmin da ya bi kafiri akan fada da wata dokar Allah, to da wannan musulmin da wannan kafirin dukkansu Allah ya bata ayyukansu. Allah ka tsare mana ayyuka, Allah ka sa ƙarshen mu yayi kyau, kusa mu cika da imani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا. آمين. وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. آمين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. آمين. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.